Washington, D.C. Assalamu alaikum, barka da la'asariya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fahim
tare da ni Amina Buhari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan tarihin masarautar Zazzau.
To kasar Zazzau da yace daga cikin wato kasashe za a iya cewa na kasar Hausa. Ita Zaria kusan za a iya cewa mahada ce wacce ta jawo mutane daban-daban dan gudanar da al'amura na cigaba.
Haka yake Zara, wakilin sashen Hausa a Kaduna ya samu zantawa da wani masanin tarihi.
Sun tabo batutuwan tarihin wannan kasa ta Zazzau tun kafin mulkin mallaka.
Jama'a sai ku gyara zama, ku janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. Kafin dai mu tsunduma cikin shirin, ke Zara, in an ce miki Zaria Zazzau, tunani me kike yi?
Zaria Zazzau Queen Amina
ko kina tunanin sarauniya Amina?
Sarauniya Amina
da wannan makarantar nan na Kaduna. Ni in an ce min Zaria, ina tuna ina mama na yar Kano ce, sai dai in san cewa da wannan ne ake shaida. To an kusa isa Kaduna wani abu hakan nan. Sannan kuma akwai wakan nan na Atinne Jibo, ban san ko kin tuna wakan nan ba.
Na san wakan, na tuna ta.
Ban san ko kin tuna wannan wakan nan ba na
na tuna ta.
Oh, dan alewa dan almajirma ta. Ko in ce kin san Ibro yakan yi ya kwaikwayi wannan wakan, wato ba mu samu ainihin asalin shi wannan wakan ba. Amma akwai wanda Ibro yayi a wasan kwaikwayen shi,
a wasan barkwancin sa.
Wasan barkwancin sa. Ban san ko kin san wannan wakan ba.
Masu sauraro, za mu je ga Isa Lawal Ikra, wakilin sashen Hausa a Kaduna da bakon da ya samu tattaunawa da shi wanda zai gabatar mana da kansa.
To sunana Dr. Salisu Bala, malami a sangayar koyar da tarihi Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, na matakin senior lecturer a wannan shekarar. Zan kai ga matsayin associate professor a fannin tarihi, sannan kuma ina matsayin management staff kuma head of research, shugaban sashen bincike na ilimin tarihi a gidan tarihi na Arewa House, cibiyar adana kayan tarihi da kuma bincike na ilimi karkashin Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Kuma ni fellow ne na American Council of Learned Societies, wata kungiya ce a New York wanda ke la'akari da wato mutanen da suka yi fice wurin bincike da kuma harkar ilimi a sassa daban-daban na cigaban dan adam.
Dokta, da yawan mutane ga su ko wasu a kasar da wasu a wani sashi na kasar nan suna jin tarihi, amma a karance ku ne masana akan yadda tarihin ya taso. Me za ka gaya wa mutane game da tarihin kasar Zazzau?
To, kasar Zazzau da ya ce daga cikin wato kasashe za a iya cewa na kasar Hausa. Kaga akwai kasar Kano, akwai kasar Katsina, akwai bangaren Gobir, su ma duka kasashe ne na Hausa. To, haka kuma akwai kasar Zaria. Kasar Zaria da sauran waɗannan kasashe ko kuma yankuna da na ambata kusan suna da daddaɗɗan tarihi, kamar yadda daular Ottoman take da daddaɗɗan tarihi, kamar yadda wato daular Songhai da daular Mali suke da daddaɗɗan tarihi a fanni daban-daban na cigaban dan adam. Ita Zaria kusan za a iya cewa mahaɗa ce wace ta jawo mutane daban-daban daga sassa daban-daban suka zo suke haduwa a wannan wuri don gudanar da al'amura na cigaba. Akwai abubuwa da dama da suka jawo jama'a suka zo suka zauna a kasar Zazzau tun wancan lokaci, kuma ana magana ne akan ɗaruruwan shekaru. Idan aka duba baya za ka ga cewa akwai ruwa wanda Allah ya samar a kasar Zazzau wanda yana daga cikin abin da yake jawo mutane. Akwai abin da ya shafi kasan noma, wuraren kiwo, tsaunuka kamar dutsen Kufena da sauransu waɗanda sukan zamanto kariya ne ga mutanen da suke zaune a wannan wuri. Tun lokacin da dan adam yana amfani da dutse wurin sassaka abubuwan da zai amfani da su wurin nema ma kansa abin da zai ci ya sha, ake da mutane a cikin kasar Zazzau, wato Stone Age period. Sannan har aka zo lokacin da dan adam yake amfani da karfe, Iron Age period, wurin sarrafa kayayyakin noma da sarrafa kayayyakin farauta. Tun wannan lokaci akwai mutane da suke zaune a wannan birni na Zaria wanda ake kira da kasar Zazzau. To, wannan idan ka duba a baya-bayan nan, akwai lokacin da za a ce bayan musulunci ya zo ya zauna da gindinsa a kasar Zazzau a sassa daban-daban, kuma aka samu manyan malamai suna zuwa. Misali, in ka duba akwai Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Magili ya zo ya zauna a kasar Zazzau bayan ya buro Katsina, kuma ya zauna a kasar Kano. Wannan ina maka magana wurin karni na ƙarshen karni na 15 zuwa karni na 16. A lokacin akwai malamai, sannan kuma bayan nan in ka lura za ka ga cewa mahaɗa ce kamar yadda na ambata ta kama ga mutanen Borno suna zuwa su mahaɗa a wurin. Mutanen da suke zuwa daga gabaci, daga yammaci suna tasowa su zo su haɗa a wannan wuri, zo su zauna. Sakamakon wannan da kuma yanayin abubuwa da suka shafi kasar noma, ruwan sha da kuma wurin kiwo na dabbobi ya sa mutane suka maida wurin zama. Duk inda mutane suka taso sun yi ayari za ka ga suna yada zango a kasar Zazzau. Ba dan komai sai dan saboda dan adam yana samun abin da yake bukata a wannan kasa ta fuskar abin da zai ci ya sha da sauransu. Shi yasa za ka ga cewa akwai unguwanni da suka bunƙasa a wancan lokaci kafin lokacin da za a ce maka Turawa sun zo, kafin ma lokacin da musulunci ya zo akwai mutane daban-daban. Misali, za a ga akwai cibiyoyi na addini a kasar Hausa kusan za a iya cewa guda uku ko huɗu wanda a lokacin kafin zuwan musulunci jama'a suna amfani da waɗannan wuraren wurin gabatar da bautarsu irin ta wannan zamani. Misali, in ka duba za ka ga dutsen Dala a Kano wuri ne cibiya ce ta addini na gargajiya. In ka duba dutsen Kwatarkwashi a Zamfara cibiya ne na addini na gargajiya. In ka duba dutsen Kufena a Zazzau cibiya ce ta addini na gargajiya. To, wannan shi ke nuna maka cewa tun da dadewa ɗaruruwan shekaru ko fiye da shekara 1000 da suka wuce akwai jama'a a kasar Zazzau da suke gudanar da harkoki na yau da kullum ta fuskar cinikayya, ta fuskar mu'amala ta auratayya, ta fuskar abin da ya shafi shugabantar jama'a da sana'o'i iri-iri na hannu da mutane suka shahara a kai wurin gudanar da al'amuransu.
Ya salon shugabanci ko mulki kamar irin na sarauta kafin zuwan Turawa a kasar Zazzau?
A kasar Zazzau akwai wasu sarautun da suke a kasar Zazzau kafin ma zuwan yakin Shehu Dan Fodiyo a shekara ta 1804 zuwa shekara ta 1806 aka yi a cikin kasar Zazzau, wanda wannan tsari sun yadda akwai sarki, sun yadda akwai kuma shugabanni irin na kungiyoyi daban-daban wanda suka shafi kungiyoyi ne na sana'o'i. Misali, za ga akwai sarkin masaka, akwai sarkin marina, akwai sarki irin na kasuwa. To duk waɗannan mutane akwai su, sannan akwai irin sarki yana da wazirin shi, sannan kuma akwai tsari irin na masu unguwanni da sauransu. Abin da yake faruwa shine a wancan lokaci sun samu damar da za su kyala mutane su zo daga sassa daban-daban su zo su zauna a kasar Zazzau, ba dan komai sai nan, saboda duk wanda zai zo da ilimin shi, zai zo da kwarewar shi, zai zo da dukiyar shi, zai zo da abin da ya fi shahara a kai, sannan zai kawo kasar. Akwai malamai da suka shahara wurin zuwa kasar Zazzau, akwai sarakuna da suka dinga gayyata malamai suna zuwa su zauna. Misali zan bada, akwai Sheikh Umar Alwali Zaria, gayyata shi aka yi sakamakon rashin lafiya da wata 'yar sarki take ciki, da ya zo ya bada maganin ya aka warke ya samu wurin zama, suka ga cewa malami ne wanda ya kamata su rike shi. Akwai Sheikh akwai shehu ne da yawa, akwai kaman malaman suna nan da yawa. Akwai Sheikh Abdulkadir Zaria, shi ma kaga daga kasar Nufe ta so yazo ya zauna nan, kuma ya zama dan gari, ya hayyafa ƴaƴan shi yanzu kalifofi ne. Akwai su Sheikh Malam Na'iya, akwai Sheikh Shitu Kusfa wanda yazo kasar Zazzau a shekara ta 1835, yazo ya zauna a wurin bayan takaddama da aka samu tsakanin shi da malamai irin na Kadirawa a daular Sokoto a wancan lokaci. Da ya tashi dawowa bai zame ko ina ba sai nan, su ne suka kafa yankin Kusfa da ake magana a yanzu.
Ko shi sa ake danganta manyan malamai da shi yankin Kusfa a Zaria?
Saboda ya zo da asararai da yawa, kuma ba ma harkoki na waraka ko wasu rashin lafiya ba, abubuwa da dama da suke damun dan adam, kamar a ce cututtuka na gorarraji da yake damun yara, da abubuwa da ya shafi mace-mace, yawan mace-mace, da abubuwa da suka shafi cututtuka da ake samu a ruwan sha, duk za ka ga ya ba da tallafi ba dan kadan ba a wannan lokaci, dan ba anan yake a zaune ba, zuwa yayi shi ma. To yawanci malaman za ka ga akwai waɗanda suka zo ma daga Misra, suka zo suka zauna anan, shi yasa za ka ga yawanci, misali a wancan lokuta, za ka ga kafin zuwan Turawa akwai ganuwa a garin. Bayan ganuwan nan sana akwai kofofi. Me ma'anar wannan ganuwa? Ganuwar nan an yi ta ne ba dan komai sai dan ta samar da kariya ga jama'ar kasar Zazzau. Misali, daga mahara wanda suke zuwa daga ƙetare da yawa. Ka gani? Misali, aka kuma zamar da kofofi na shiga garin. Kofofin nan su ne suke tantance waye dan gari, waye dan ya zo daga waje. In kuma ka shigo cikin gari sai an gane waye kai, sannan kuma sai rahoton ka ya ji ga mai unguwa, sannan ne ake iya barin mutum ya shiga. In lokacin kasuwa ne, ana tantance wani irin kaya ne yake zuwa daga wani yanki ta hanyar kofofin na ake samu. Misali, za ka ga akwai kofofi kamar, za a iya cewa akwai kofar doka. Wannan kofar doka da aka yi ta, an yi ita ce kusan farko, kofa ta farko a Zazzau a kasar Zaria. Wannan kofa a wajenta akwai bishiyoyi inda ake zama, ake yanke hukunci, ake zartar da abubuwa da dama, shi yasa aka kiranta da suna kofar doka. Ma'ana, ana yin dokokin da suka dace da wannan zamani da kuma abin da ya shafi mutanen da suke zaune a wannan gari. Kaga kofar doka, saboda zama da ake yi na majalisa a wannan wuri, dukan waɗannan mutane wakilai ne na sarkin gari, suke zama a wannan wurin, suke yanke hukunci game da masu shige da fice, da kayan da za su shigar, da kuma kuɗin da suke biya na haraji kafin su shiga cikin babban birni. Sannan in ka duba, za ka ga akwai kofar gayan. Ita ma kofar gayan wata kofa ce wanda aka yi ta a wani bawan Allah ne da ake ce masa wani mayaki, ana ce mishi gayan. Shi kuma wannan bawan Allah ya zo ne a wannan wuri, abin da yake fama da shi, abin da ya shahara da shi, shine yana la'akari da dukkan koguna da kududdufai da suke cikin kasar Zaria shine aka ba wakilcin su. To amma yana zaune ne a Igabi. Tasowa yake biyo ta wannan wurin. Yana zuwa yazo ya gudanar da ayyukan shi ne da kullum sannan ya koma. Amma duk abin da ya shafi ruwan Zaria shine ke da wakilcin wannan. To sai wata rana sarki ya tambaya ya ce shi wannan bawan Allah wai ta ina kake biyowa ne ka shigo cikin garin nan? Sai ya faɗi ta hanyar da yake shigowa, sai ya ce to a sa ma wannan kofa sunan kofar gayan. Kaji dalili. Sannan bayan nan akwai kofar Jatau. Shi ma kofar Jatau wani shi ma mayaki ne wanda yake da asararai da yawa. Shi wannan bawan Allah ya shahara wurin wato kare mutanen gari da kuma abubuwan da mutane ayyuka suke shigowa da shi na kasuwanci a wannan gari. Saboda haka, saboda sadaukantakarsa da kuma ƙorewar shi da iya wato kula da dukiyoyin sarki, sai zamanto sai aka ce a sa mu wannan kofa, kofar Jatau.
Amma malam, menene asrarun nan ne? Tunda zaka ce
asraru shine sirrika.
Dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Bari mu koma ga hirar Isa da Dr. Salisu Bala domin jin ma'anar asraru.
Amma malam, menene asrarun nan ne? Tunda zaka ce
asraru shine sirrika na magunguna da ake amfani da su wurin samun mutane waraka ga abubuwa na cututtuka da ke damun su, walau ga yara, walau ga manya, walau ga mata da sauransu a wani lokaci. To sannan akwai kofar kona. Ita ma kofar kona an samar da ita ne ba don kuro sai don saboda akwai waɗansu mutane da ake kira konawa. Mutanen nan konawa mutane ne waɗanda suka yi ayyuka daga wurare kamar su Misira suka taso suka zo. Yawanci an ce malamai ne waɗannan mutanen. In sun zo suna zuwa su sayar da littattafai, sannan kuma su zauna su ba da ilimi, sannan su ci kasuwa, sannan su ɗibi kayayyakin da aka fi amfani da su a wannan kasuwanni, kasuwa ta Zaria, su mai da shi garuruwansu. To sakamakon waɗannan abubuwa sai zamanto duk sanda mahara suka kawo hari, waɗannan mutanen suna zaune a wurin ba tare da sanin sarki ba, sukan kare garin Zaria ta wannan ɓangare. Sannan labari da ya kai ga sarki shi ne sai sarki ya ce to a sa mu wannan wuri, tunda mutane suna haurawa kuma ga masu kare su, a sa mu wannan wuri kofar kona. Kaji dalili kenan. Sannan akwai kofar Kibo. Ita kofar Kibo sunanta ya samo asali ne daga Kibo, wato Kibiya. Wato Kibo inda aka yi kofar akwai tsaunuka da duwatsu. Nan mutane suke zama musamman kamar waɗanda suke yan fadar sarki, suke zuwa su tsaya dan suna hangan mahara idan sun taho kafin su zo, sai su ringa harban su da kibiyoyi dan su koma su kare garin Zaria daga wannan farmaki da suke kawo. Shi ma anan sai aka ce a sa mu wannan kofa, kofar Kibo. To akwai kofar Galadima. Kofar Galadima, Galadima wani suna ne na basarake, yawanci a kasar Hausa an sani kamar kingmakers ne, su ne suke samar da sarki. To yawanci jama'ar shi Galadima a wannan wuri sai zamanto suna zaune idan suke kula da dabbobi na sarki. Dawaki ne, dokuna kenan, shanu ne, tumaki ne, da sauran dabbobi da sarki yake amfani da su wurin harkokin yau da kullum, raguna da sauransu. To sai zamanto saboda hidimar da suke ma sarki, sai aka ce a samu kofar Galadima da wannan wuri. To sannan kuma akwai kofar Banzazzau. Ita kofar bai sun canfa ta cewa suke wai duk wani sarkin da ya fita daga wannan kofar, ya fita ko yaki ko wani abu, inda ya fita da wannan kofar to ba zai dawo garin Sariya ba. Saboda haka sai zamanto ba ta da muhimmanci sosai, kamar sun canfa ta mutanen da. To misali da ake bayarwa, akwai sarki Makau. lokacin da aka zo misali jihadi a shekara ta 1806 a kasar Zazzau, kasan an fara jihadin a gobir shekara ta 1804, to amma gari kowane gari da irin lokacin da suka fara yakin su, kuma kowane gari da irin tuta da ake basu. Misali, to da sarki ya Musa ya zo ya kawo, sarki Shehu Dan Fodo ya bashi tuta ya zo zai gudanar da yaki. To sarki ma kawai da ya tashi fita ya fita ne ta kofar Banzazzo. To da ya fita bai zake dawa ba, bai zame ko yana ba sai inda Abuja take a yanzu. To shi yasa sai suka canfa ta, suka ce to duk wanda ya fita da wannan garin to mulkin ya subuce mishi kuma ba zai sake dawa ba. To in ka zuba ai kofar bai, ma'ana kofar bayi, kofar bayan gari. To shi yasa sai suka canfa ta da wannan. Sannan akwai kofar Kuyambana. Wannan kofar Kuyambana abin da yasa ta yi suna saboda kofa ce a nan ne sarkin Zazzau da sauran jami'an da suke gargashin mulkin Lullugat suka zo suka haɗu suka zauna. Aka yarjejeniyar yadda za a yi mulki ya mutanen fada da mutanen mayakan da suke cikin ƙasar Zazzau suka aje makamansu cewa sun sallama ma Turawa mulkin mallaka. To a wannan kofar Kuyambana a nan ne aka yi wannan abu ya faru. To shi yasa aka samu da kofar Kuyambana. So kofofin kenan, amma kuma abin da ke faruwa shine kofofin nan da gano wannan an samar da su ne saboda hali na tsaro ga birnin Zaria. Sannan kuma bayan nan suna tantancewa ya dan gari waye kuma ba dan gari ba. Sannan kuma ta nan ne suke karban kudin shiga wanda suke taimaka ma fada wurin wato da gyaran gari da kuma ci gaban masarauta a wannan lokaci. Sannan kada a manta tarihin Zazzau yana da fadi. Akwai abubuwa da suka shafi sarauniya Amina, ita ma da bamu riga mun taba ba.
Kafin ina so mu yi labarin sarauniya daban. Amma bayan an yi jihadi a ƙasashen Hausa, me ya faru da ƙasar Zazzau?
Bayan an yi jihadi sai zamanto sarki ya Musa shine ya jagoranci wato jihadin da ya faru a ƙasar Zazzau. Shi wannan bawan Allah Shehu Dan Fodo ya bashi tuta. Da ya bashi tuta sai zamanto shi kuma ya raba ma garuruwa kusan kamar guda uku tutoci, su masu gudanar da nasu jihadin a area wuraren da suke. Misali an ba ma sarkin Nasarawa tuta, an ba ma sarkin Jama'a tuta, akwai sarki daya da na manta ina tana zan bayyana shi. Kusan haka tsarin yake. In ka duba Buboyero na Gombe, sarki Shehu Usman bin Fodo shi ba shi tuta. Da ya ba shi tuta shi ma kuma ya bi manya-manyan garuruwan da ke karkashin area shi ya ba su tutoci. To da aka tashi kaga Jama'a da Nasarawa da Kefi, yawa Kefi aka ba mu Kefi tuta. To da Nasarawa da Kefi da Jama'a sai suka zamanto suna karkashin mulkin Zazzau ne a wancan lokaci. Saboda haka duk zanda za a nada sarki, su jama'ar da ke Kefi da jama'ar da ke Nasarawa suna da king makers din su, za su zauna su zabi sarkin su. In sun zaba za su tura ma sarkin Zazzau sai ya indozin sai ya yadda, sannan sai a dawo sai a yi nadin sarauta.
Nasarawa dai ta yi wadda yanzu jiha ce,
to wanda take yanzu da jiha ce. To kaga abin da ke faruwa kenan. Sannan dama tun kafin a yi jihadi sarkin Kajuru shine kamar yake shugabantar lamuran duk da ke area Jama'a a wancan lokaci. Duk Hausawa da Fulani da wasu kananan yarurruka da ke wannan wuri duk suna karkashin mulkin shi ne. To amma akwai Muhammadu, akwai wannan sarki sarkin Kabin Yabo wanda shine ya sarauci wato Jama'a a wancan lokaci. Da ya yaki sarkin Kajuru Haruna ya ci shi da yaki, sai zamanto da area Kajurun gaba daya da area kabilun gaba daya da Sinin Zom da Sikanin Kon da sauransu sai suka dawo karkashin mulkin Jama'a. Sai aka tabbatar da wannan. So bayan an yi jihadi a ƙasar Zazzau sai zamanto an canza tsare-tsare na shugabanci. Tsare-tsaren shugabanci shine duk abin da za a tafiyar da shi dole a tafiyar da shi bisa tsari na musulunci. haraji idan za a karba saboda akwai area wuraren da ke da tafilu waɗanda ba su yarda su musulunta ba to ba a yarda a tilasta musu a ce dole sai sun musulunta ba amma za su biya jizya sakamakon suna zaune a daula ta musulunci za a ci gaba da kare su da dukiyoyin su da ƴaƴan su da matayen su ba wanda zai cutar da su amma kuma bayan hakan ya faru su kuma za su rinka biyan jizya domin maintaining ko kuma kiyaye rayukansu da dukiyoyinsu da ake yi kaga na farko kenan su tsare-tsaren dololin gaba ɗaya sai dawo tsari ne na musulunci har haka kuma tsari na tarbiyya ya canza garuruwan da ake tunanin ba su da malamai sai kasar zazo da take da malamai su ta rinka tura malamai suna zama suna karantar da jama'a a wannan wurin a wayannan yankuna da yake karkashin mulkin kasar zazo a wancan lokaci an tura malamai da yawa sarakunan kuma sai suka kasance su ma malamai ne suna karantar da jama'a aka kafa makarantu aka kafa kotuna na shari'u da sauransu inda shari'a na aure da shari'a na ciniki na kasuwanci da shari'u da suka shafi filaye da gidajen jama'a da shari'u da suka shafi dabbobi da sauransu da kuma killacewa da tabbatar da mutane sun bada zakka na dabbobi ne yadda ya kamata na amfanin gona ne yadda ya kamata na dukiya ne na kudi da mutum ya ajiye shekara yadda ya kamata duk aka tabbatar da wannan sai zamanto kuma akwai idan sarki zai magana da wani sarki za ga rubutu ake yi na larabci tsakanin sarkin jama'a da sarkin zazzo akwai ire-iren waɗannan abubuwa tsakanin sarkin jama'a tsakanin sarkin kefi da sarkin zazzo akwai irin waɗannan rubuce-rubucen tsakanin sarkin nasarawa da sarkin wato zazzau na wannan lokaci akwai irin waɗannan rubuce-rubucen saboda haka komai akan yi shi bisa ka'ida idan ka duba kundin tarihi abubuwan da turawa suka wallafa za ga duk akwai irin waɗannan abubuwa a ciki
yanzu bayan an samu irin wannan canje-canje lokacin da aka yi jihadin Shehu Usman Dan Fodio an kuma zo sai daga baya aka zo aka samu mulkin mallaka na turawa wanda shi ya jazo wani canje-canjen kamar inda shi wancan ya kawo shari'ar musulunci da tsarin gudanarwa na musulunci
ya kawo canje-canje saboda me gaba ɗaya tsarin da musulunci ya zo da shi turawa na sai suka rusa shi tsarin cewa sarki shine limami shine alkali shine kuma basarake wanda yake bashi daraja da kima sai suka rusa shi sai zamanto sarki kawai an bar shi da sarauta amma ba ruwan shi da harkar alkalanci ba ruwan shi da harkar limanci
Dr. Salisu Balaki na a tattaunawar su da wakilin mu Isa Lawal Ikra masu sauraron mu kafin mu karkare shirin namu ga wannan sanarwar
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimanin kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya.
In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Insha Allahu rana ita yau za mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zara Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya taimaka ya bada umarni sai injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti Mr. Vasco. Ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako. Na fiya.